Assalamu alaikum masauraro. Barka da murci yau kuma barka da kasancewa da shirin ciwon yammaci tare da ni Aisha Mu'azu. Idan ana biye da shirin ciwon yammaci a makon jiya, mun kawo muku tattaunawar da muka yi da mahaifin wata iya da aka ci zarafinta da kuma shugabar wata kungiya da ke Kaduna mai suna Arida Foundation, wacce take baiwa mutanen da aka ci zarafinsu ɗauki na gaggawa. To a yau za mu dora daga inda muka tsaya.
Wani lokaci kuka gane cewa an mata fyaɗe?
Wasu na gane cewa an mata fyaɗe shi ne ta dawo aiki ta kwanta haka sai ta buɗe jikinta tana shan iska haka. Shi ne mata sai suka gani sai suka sanar da mu cewa wannan ne kuka a yanayin halin da take ciki. Tana yawan hoda sun suna faɗawa an samu sauƙi. Daga nan an fara bincikanta. Ɗaya daga cikin yayyinmu ne da ke wallace ko ta faɗa mishi abin da ke faruwa ko ya mata duka. Shi ne ta fara mishi bayani akan abin da ke faruwa da ita.
To hajiya Rabi, bari mu ji yaya wannan al'amari ya kasance daga farko yadda suka same ki har ya zuwa wannan lokaci.
Gaskiya case na wannan yarinya da mutum biyar suka mata fyaɗe wanda an kama hudu guda ɗaya baya gudu an ce yana Kano, duk da mun aika kuma yau ba a gan shi ba. Sun kawo ƙara ne a ofishinmu da ke nan gadan Gayan a Igabi local government a Kadunan Najeriya, wanda ƙungiyarmu tana mai da hankali a kan ƙauyaku ta inda kowane ƙauye muna da office da volunteers. An kawo ƙaran wannan case na yarinya ofishinmu, amma a wanda suke yi na sirri a rarrafe ba a so a sani, inda shi ganin mahaifinta ya zo ya kawo ƙara ofishinmu, kuma shi chairman na wannan gadangayen community ɗin ya kai wurin 'yan sanda na outpost. To daga nan aka yi transferring ɗinmu zuwa Rigatukun Division, kuma Rigatukun Division suka yi bincikensu na farko preliminary investigation, inda aka yi transfer ɗinmu zuwa state CID da yake headquarter a nan cikin garin Kaduna, inda aka kwashi kusan kwanaki 19 ana yawo ana kai kawo domin ganin cewa an tabbatar da aikata wannan laifi da ake zargin su da shi. Kuma dukkan su hudu sun amsa cewa sun aikata fyaɗe ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, ga wannan yarinya karama ta shekara 9 zuwa 10.
To Malam Ibrahim, menene labarin diyarka?
Yanda shine akwai kanuwar mahaifiyarta ta aure tana ziyartar zuwa gidanta. Lokacin da ta je gidanta, ita kanuwar maman nata ta je makaranta, shine anan mijinta ya amfani da ita fyaɗe a ɗakin ta. Kuma bayan yayi sai ba yayin shi labari, shi ma yayin shi yayi da ita. Still kuma again shi aka kira kanun su domin shi yana dan aiki na sakai haka. A sanar da shi ya kira su ya musu fada, shi ma su shi ma kuma ya ƙara yi da ita shi makan.
Bayan bayanan mahaifin yarinyar, yaya aka tabbatar da faruwar wannan aika-aikar?
Medical report ya nuna daga asibitin gwamnati cewa an jima yarinyar nan ciwo ta zama ba budurwa ba, kuma ta ma sami infection, wanda sai da aka kwashi sama da wata biyu ana kai ta asibitin jaji domin samun maganin infection din da yake damunta, domin har ta fara dan wari haka in ka zauna kusa da ita, kuma tana jin zafi da ta susa ga kaikayi, wanda mun yi mata HIV test. Yanzu kuma bayan wata uku za a koma a ƙara yin dan a tabbatar da babu wani babban lalura fiye da wanda ta samu a baya. Bayan wannan kuma sai aka gabatar da mu a magistrate court, wanda na dade ina fada shi magistrate court karamin kotu ne wanda yake tabbatar mata mai laifi laifin da ya aikata a kai shi gidan kasu, har tsawon lokacin da yan sanda za su kammala kundin binciken su wanda suka faro tun daga outpost or divisional level headquarters. Sai a hada bincike shi ne za su kai ma hukumar ma'aikatar shari'a wata Ministry of Justice a DPP Department of Public Prosecution, su ne su kuma za su karanta wannan bincike da yan sanda suka yi, duba shi da kyau, sannan su ba da shawara wacce kotu za a kai wannan masu laifin. In aka kai sannan a fara shari'a. To har yau ba a fara wannan shari'an ba.
Wato da farko da al'amarin ya faru ya kai ga kunnan ku, sai aka ce to a rurrufa a rurrufa tun da na gida ne?
Eh, gaskiya.
Kuma dukkanin mutanen da suka yi wannan kawunanta ne?
A shi ɗaya ne kawunanta, su kuma sauran yayin shi. Shi ɗaya ne aure da kanuwar mahaifiyarta, su kuma sauran yayin shi.
To wani irin mataki hukumomi na gwamnati suka ɗauka, kama daga na shari'a, na jami'an tsaro, da kuma masu kulawa da al'amuran da suka shafi yara da mata a jihar?
A gaskiya matakin da suka ɗauka shine gaskiya mu iyayen yarinya gaskiya ba mu da ƙarfin da zamu iya ɗaukan ɗawainiyanta, don gaskiya mu har mun suma mu janye. Amma da ikon Allah, Hajiya Rabi Salisu Ibrahim da ta shigo ciki abin tsundum, ta dinga amfani da kuɗinta har zuwa state CID, kuma har yanzu sannan a hannun jami'an tsaro ba su kai sa mata kuma zuwa.
to me ya kamata ayi
abin da ya kamata ayi gwamnati ta dinga budget akan abin da ya shafi fyaɗe yanda ake budget akan lafiya manoma harkan corona ita ma wannan fyaɗen ta zama annoba ya kamata a fitar da wani tsari wanda za a saukaka ma hatta su yan sandan kuma moto ce ko wani local government ya zama an ware wanda za a dinga kai komo koko daga cikin kudin al'umma na haraji da ake tarawa ya zama kowanne local government suna duba division kwaya nawa ne a karkashin su shi harkan fyaɗen nan idan an kawo ya kamata a dinga ba yan sanda mai da zasu dinga kai komo gurin tabbatar da bincike da kama masu laifi wani lokaci in an yi sai kaga ba a kama ba sai kun yi ta dawowa kuna cewa an ganshi anan to hanyoyin da zasu bi tunda ba albashin su su ma zasu cire su wannan ayyukan ba ya kamata ya zama na gwamnati ta samu musu asibitocin nan wa'anda ba salama center ba 4,500 ba karamin kuɗi bane a gurin ba kauye saboda zai iya siyan takin gona da shi a ce to an mai aka fyaɗe ka ba da wannan 4,000 a mai aka gwaji wanda ya mai aka fyaɗe kana jin haushin shi ka biya kuɗi shi ma a mai gwaji kama aka ka biya wanda ya mai in su biyan ne duk sai ka biya ma mutum biyar an gwada su sannan a gwada aka kai da aka mai aka fyaɗe wai haka doka ta ce to irin wa'annan abubuwan yana sa mutum ya ce ba ni da shi na yafi
wani irin jan hankali za ka yi wa iyaye a matsayin ka na wanda hakan ya faru da yarsa
gaskiya mun rage barin iyayen mu suna tafiya wurare wanda bai kamata ba su kadai don wannan abubuwan shine ke kusa da wannan matsalan da ke faruwa da yaran mu sannan kuma magana talace da ake samu yara gaskiya shi a bari don bai da amfani ga baki daya sannan kuma maganar makaranta ya kamata iyaye su lura da makarantun yaran su su rinka tura yara a makaranta su makaranta ko ba tare da suna bibiya ba in zo samu ne a samu mai hankali a gida da yaran yarin ya zo makaranta lokacin tashin su yayi an sallata shi in akwai mai hankali a gida ya je darasu zuwa gida
daga cikin waɗanda shiga hannu waɗanda suka aikata fyaɗe
na'am
wasu irin bayanai suke ba ku na dalilan da ke sa su aikata wannan
na ji dadin wannan tambayan saboda duk sanda aka kama mai laifi muka je gurin yan sanda ko civil defense muka sa a fito mana da wanda suka yi laifin bayan an kamo su nukan tambaye su ce dan Allah me yasa kai fyaɗe wani ya ce shirin shedan wani kuma kila boka ne ya bashi sa'a wani kuma zai ce miki sha'awa ne akwai guda ɗaya da ya taba ce min kwaya ne in sun sha kwaya sai su ga karamar yarinya ta zama babba wani ma ya ce shi sai ga yarinyar ta fi ni girma shekaran ta 1.5 ya ce wallahi tana kwance tana bacci mamanta ta tafi islamiya shi kuma yana shigowa gidan ya ga yara ne zalla akan kujeran maman ya mata sai da aka mata sojiri hudu a jikinta har yanzu tafiyanta ba daidai bane akwai maganan tsafi akwai kuma wanda suke kuma sha'awa ne suke da shi na hauka wanda muna zuwa a gwada su babu wanda hayyo muka samu mai tabin gwagwalwa akuya baya bin akuya jarirai amma sai kaga dan adam ya je gurin yarinya yar wata 6 ya mayar mata da pampers wannan wani irin bala'i ne sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hanyar magance wannan matsalan shine iyaye su kula da amanonin da aka basu musamman masu yara tallace-tallace da kuma tura yara domin a kula miki da su koko yara suna wasa kice su fita ba kya san ganin su koko a kanin baba makauci saboda fyaɗen nan fa ba obe cika durowa daga sama haka kawai ba a san shi ba yayi ce wanda aka yarje ma aka aminta da shi
me kake gani ya kamata gwamnati ta yi domin ganin cewa an shawo kan wannan matsalan wanda gwamnati akwai kuma malaman addini da kuma al'umma
rawan da za su iya takawa musamman malamai shine wurin jawo hankalin mutane musamman duk wanda wannan abin ya faru da shi ba daidai bane a ce za a boye ko a ce za a rufe ba ko da wannan abin bai shiyuwa a ce wani ya zo can da banye ya aikata wannan aikin sai dan gida ko kuma wanda aka yarda da shi a gida dan haka duk wanda wannan abin ya faru da shi ya kamata a fito a bayyana shi duniya ta sani saboda gobe ma wannan da ke shirin zai yi zai tsoron yi ganin ga wani ya san wannan rawan
duk wata irin kunci kake fata a dauka
hukuncin kenan kamar yadda gwamnatin jihar Kaduna ta yanke hukuncin na zuwa da wannan injina din na kama fatan da gwamnatin kamar za ta buta hakin da musu ji abin da suka yi aikata
to mai sauraro anan za mu dasa aya a cikin wannan shiri namu na ciwon kyamaci a wannan mako sai kuma makon gobe idan Allah ne kowa mai komai ya ba mu iko ku sake dawowa da wani sabon maudu'in yanzu a madadin lokacin ma'aikacin sashen kansu na muryar Amurka musamman ma bakin namu da kuka ji muryoyin su sai Julie Weathers Russian ni Aisha Ma'azu na ke cewa a kasance lafiya ma'assalam.